Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Jalal FM da kuma niyyar da ke birnin Kwanni. Sannan za ku iya sauraron mu a kodiyo shi kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa ɗan arewa mazauna yankin kudu maso gabashin Najeriya na kiran da a zauna lafiya tsakanin al'ummomin da ke kasar.
Ana ta faman fadan maganganu amma mu kan muna zauna lafiya cikin koshin lafiya cikin kwanciyar hankali kanin irin abubuwan da suke wakana.
Za ku ji ƙarin bayani sannan kamar yadda muka alƙarwanta muku a shirinmu na safe za mu je jihar Bauchi domin jin ƙarin bayani kan wani tallafi da bankin duniya tare da haɗin gwiwar gwamnati zai fara baiwa matasan jihar. Sannan muna tafiye da shirin kallabi amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labarai. Yau Juma'a, ƴan sandan kasar Spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin ƴan ta'adda ne har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira Cambrils da ke kudu da birnin Barcelona, inda wani ɗan ta'adda ya sheko da mota kan wasu jama'a da ke tafiya ya halaka mutane 13 ya kuma raunata wasu 100. ƴan sandan a yankin na wato Catalonia, wanda Barcelona din shine headquarters sa, basu bayyana ko waɗanda aka kashe a kafar din na da alaka da harin da aka kai Barcelona ba. To amma sun bayyana abin da ya faru a kafar din a matsayin ta'addanci. Sun gargadi mutanen da ke zaune a birnin da ke gabar teku da kar su fito waje. Kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin na Barcelona. ‘Yan sandan Catalonia sun ce an damƙe mutane biyu, ɗaya daga Morocco, ɗayan kuma daga yankin Melilla na ƙasar Spain, wanda ke kan iyaka da ta haɗa ƙasar da Morocco daga ɓarin arewacin Afirka.
To tun daga shekarar 2004 'yan ta'adda suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai hare-haren ta'addanci a nahiyar Turai. Ranar 19 ga watan Yuni wani mai ra'ayin riƙo ya sheka da mota kan al'ummar musulmi bayan da suka taso daga sallar dare ta tahajjud a masallacin Farnsbury Park a watan Ramadan, inda mutum guda ya mutu wasu 9 kuma suka ji raunuka. ‘Yan sanda sun ce ya kai hari kan musulmi ne a wani matsayin ramuwar gayya saboda hararen ta'addanci. Ranar 3 ga watan Yuni wasu mahara 3 suka markaɗe masu tafiya a kan gadar London kafin su daga baya suka duro daga kan mota suka yi ta dabawa mutane wukaki a kasuwar Boro da ke kusa da wurin har suka kashe mutane 7. Haka zalika an kai irin waɗannan harahari ranar 7 ga watan Afrilu a Stockholm, ranar 22 ga watan Maris kuma a London, ranar 19 ga watan Disamba na 2016 a Berlin, ranar 14 ga watan Yuni bara a Nice da ke ƙasar Faransa. Hari mafi muni da aka taɓa kaiwa Spain a baya-bayan nan shine na ranar 11 ga watan Maris ɗin shekarar 2004, inda mutane 192 suka mutu banda 2000 da suka ji raunuka.
Yayin da sojojin da ke samun goyon bayan Amurka ke ci gaba da dannawa sannan a hankali a farmakin da suke kaiwa na neman fatattakar ISIS daga inda ta ayyana a matsayin headquarters ta Araka, dubban farar hulan da suka makale a birnin na daɗa fuskantar barazanar zama a tsakiyar masu musayar wutar bisa ga wani gargaɗin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana. Jami'ai daga dakarun SDF masu samun goyon bayan Amurka sun ce yaƙin da suke yi da ISIS ya shiga zango mai tsanani da kuma muni a unguwar da ke cike da jama'a, a yayin da ƙungiyar ta'addan ke ta jarraba dabaru daban-daban don ci gaba da kare tungarta. Wannan yaƙin ya zama na ko a mutune ko a yi rai ga sassan biyu, a cewar Mustapha Bali mai magana da yawun SDF. Bali ya ce mayakan ISIS na daɗa kai hare-haren ƙunar baƙin wake da mota, da hare-hare a labe da amfani da jirage marasa matuka da kuma amfani da hanyoyin karkashin kasa don su kawo cikas ga dannawar da sojojin SDF ke yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Barakar da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu ƴan jam'iyyar su ta Republican ta dade tsanani ji alamis bayan da Donald Trump ya fito karara ita ciki wasu ƴan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican su biyu yayin da wata sanata ita ma daga jam'iyyar ta jefa ayar tambaya kan cancantar Trump da kuma nutsuwar sa. Na baya-bayan da Trump ya cika su ne Senator Lindsey Graham daga South Carolina da Senator Jeff Flake daga Arizona. Graham wanda tsohon dan takarar shugaban kasa ne ya zargi Trump da janyo tashin hankali ta wajen amfani da wasu kalamai kan zanga-zangar da aka yi mai cike da nuna tsanar wasu jinsuna kwanan nan a Charlotte dake jihar Virginia, wato Charlottesville dake jihar Virginia. Dan neman suna Lindsey Graham ya shara ta cewa na ce da ƴan ra'ayin fifita jarfata da kungiyoyi ma wato kungiya mai adawa da hakan dan jumune da dan jimmai, a cewa Trump a shafin sa na Twitter a jiya alamis. Ya kuma kara da cewa irin wannan kazafin abin kyama ne.
Jami'ai sun ce har yanzu gwamnatin Amurka ta himmanta ga kare kawayen Amurkar da ke yankin Asiya biyo bayan barazana daga kasar Koriya ta Arewa, a yayin da suke masu fadin cewa dole fa ne a hada amfani da hanyar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da gagarumin matakin soji a tattaunawar Amurka da Japan kan diplomasiya da tsaro jiya Alhamis. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta dau takamaiman mataki kuma cikin gaggawa na tarwatsa duk wani makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta cillo zuwa duk wani yankin kasar Amurka da kawayenta. A wata ganawar da aka yi wa lakabi da bibbiyu tsakanin Mattis da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma ministan tsaron Japan Isururi Odindare da kuma ministan harkokin wajen Japan Taro Kano ya jaddada alwashin Amurka na kare Japan yayin da Koriya ta Arewa ke ci gaba da yin barazana.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da wa'adin da wata gamayyar kungiyar matasan Arewa suka baiwa ƴan kabilar Ibo na Subar Arewacin kasar wanda matsayi ne da suka dauka sakamakon barazanar da kungiyar Ibo ta ƴan Aware wato IPOB ke yi na bangarewa daga Najeriya. Wasu ƴan Arewa mazauna yankin kudu maso gabashin kasar sun yi kira da a nemi maslaha dangane da wannan lamari. Daga birnin Owerri na jihar Imo ga rahoton da sabon wakilinmu Alfonso Okoregwe ya aiko mana.
A yayin jiran ganin yadda Najeriya za ta kasance a ranar 1 ga watan Oktoba, ranar da wata gamayyar kungiyoyin matasan Arewa ta ba ƴan kabilar Ibo Subar Arewacin Najeriya. Wasu matasan Arewa da ke jihar Imo kudu maso gabashin kasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu, inda suka nemi a dunkule a ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin kabilun kasar. A hirar da na yi da su jiya, Alhaji Abdulhamid Ali, shugaban matasan Arewa da ke Okigwe, ya shawarci matasan da ke fafatukar ganin an tashi ƴan kabilar Ibo daga arewacin kasar da su yi taka tsantsan su ɗauki shawarar dattawan Arewa na neman maslaha da zaman lafiya. A kuma nasa ra'ayin, wani mahauci mai suna ɗan yaro Bunkure ya nesanta kansa daga lamarin, inda yana mai cewa
mazauna nan kudu ana ta faman faɗan maganganu amma mu kam muna zaune lafiya cikin ƙoshin lafiya cikin kwanciyar hankali. Alkanin irin abubuwan da suke wakana dukkanin mutumin da zaka ji ya ce ina so in nemi tashin hankali, to gaskiya damuwar kansa yake so ya tasarwa. Mafi akasari daga arewa nan har zuwa kudancin Najeriya nan mafi yawanci wanda zaka ji suna neman hayaniya. To in ka tantance ba fa masu sana'a ce ta iya ban san dai tsare-tsaren da aka ba, domin a bangaren matasan arewa da suke wannan kungiya ba a shirya da ni ba.
Shi kuma wani dalibi dan azalin jihar Filato Muhammad Idris ya ce
wannan kuskuri ne domin ba su da wani hurumi ko hujja ya abin da ya kamata a sasanta a zauna lafiya saboda Najeriya is the one.
Ya kuma yi kira a guji duk wani abu da kan iyata da zaune tsaye idan har ba a manta ba. A watan Yuni da ya gabata ne wata gamayyar kungiyar matasan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Malam Nastura Ashiru Sharif ta ba ƴan kabilar Ibo wa'adin barin arewacin Najeriya saboda yunkurin kungiyar IPOB na neman ballewa daga sauran sassan kasar. Tun wannan lokacin masu ruwa da tsaki sun sha jigilar shawo kan dambarwar ta wajen cimma matsaya mai dorewa, amma har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. Alphonse Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Sada na sani ni zaman ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani yau Najeriya a sahun manya mu da mu girma majuna
to a jahar Bauchin Najeriya har ila yau babban bankin duniya tare da hadin gwiwar gwamnatin jahar ya kaddamar da wani shiri na tallafawa matasa masu fama da matsanancin talauci da wasu kudade da za a rika biyan su wata-wata domin su rika gudanar da wasu ayyukan taimakawa al'umma a unguwannin su ga Abdulhab Muhammad da karin bayani daga birnin na Yakubu
Barista Umar Faruk Gwadabe shine shugaban hukumar inganta rayuwar mata da matasa na jihar Bauchi wanda wannan shirin ke gudana a karkashin ma'aikatarsa ga abin da yace
shi wannan shiri ne na hadin gwiwa da bankin duniya domin tallafawa talakan talaka a kowane anguwa a jihar Bauchi muna da yara matasa da mata da kuma dattawa amma waɗanda ba su gaza shekara 35 ba an ɗebe su bayan nazari mai zurfi da bincike da aka yi ta hannun masu anguwanni waɗanda suka zakulo gidajen da suka fi kowane gidaje talauci a wannan yanki din saboda haka aka yi rajistan su a jihar Bauchi gabaki ɗaya kananan hukumomi 20 da muke da su muna da matasa yanzu da muka yi mopping out guda 16,000 waɗanda su ne muke kokarin ba su makaman aiki babu wani bukatan ka samu cikakken takardun karatu aiki ne na leburanci irin matsalan da yankin ku suke bukata shine irin ayyukan da su waɗannan mutane za su wato misali idan yankin ku ya sharan titi ne ko sharan anguwanni shine yafi musu muhimmanci to irin aikin da za su yi kenan wani abin sha'awa da wannan shiri shine dukkan mutanen nan 16,000 da ka gani babu wanda kuɗin sa zai bi hannun wani jami'in gwamnati kowa kuɗin sa zai shiga account din shi ne saboda haka daga lokacin da aka wata ya kare aka duba register ka je aiki so 20 shikenan kawai za a bada umurni wa banki su biya ka 7,000 dinka da 500 a cikin account ɗinka babu wani dan commission tsakaninka da kuɗinka saboda haka kada ma wani ya yaudare wani ya ce wai ko kuɗinka zai je hannun wani gwamnatin jihar ta dauki wannan kuɗi tsungurgum ta saka a hannun World Bank saboda haka haƙƙin biyan kuɗin ma baya hannun gwamnatin jihar yana hannun babban bankin duniya
waɗanda za su amfana daga tsarin sun bayyana shi da cewa zai inganta rayuwarsu da na iyalansu
shi da su yamma daga garin Katagu wannan an tallafa mana ne saboda mu talakoki ne aka tallafa mana saboda kan rayuwar mu ta tasiri mu da yaran mu shi yasa wannan kuɗi da zamu ci shi a ta hanya mai kyau yadda aka samu idan gwargwadon mu
sunana Fatima Muhammad na fito daga Gaburi Nisau to mun dai samu bayani akan cewa za a dauki mutane masu daga kan shekara 18 zuwa kan shekara 35 akan da a taimaka musu suna gudanar da aiki kamar shara su da kuma gyaran hanyoyin magudanar ruwa kan
Umar Abdullahi daga karamar hukumar Nisau eh talaka ne rayuwata ina noma ina dan kiwo ina kuma da yara wanda suke dan karatu ina kuma ji dadi na samu na tsinci kaina a cikin wannan tallafi da hukuma za ta bayar za ta tallafa mu wajen dan kiwo da dan biyan kudin makaranta a yara 7,500 alhamdulillah za ta dan toshe mun da ba na samun kudi ma ba na samun komai
sunana Haruna Ibrahim Magwanshi Katagun local government to 7,500 a matsayina na wanda aka dauki aiki dan ita za ta taimake ni wannan sanadiyar ta kuma zai sani aikin da zan taimaki da gidana
Abdulhab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
wannan lagai da Abdulhab Muhammad yanzu karfe 3 na dare ne da wato kwata a nan Washington DC kafin mu je ga shirin kallabi bari mu shakata da wannan waka Allah a gaida mawakan ɗan matan Niger yanzu kuma ga shirinmu na kallabi.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi daga nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne aka yi taron ƴan jarida bakar fata a jihar New Orleans dake Amerika. Abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta halarci taron kuma a gefen wannan taron ta yi hira da wata da ta kwashe shekaru da dama a nan Amerika. Inda suka tabo abubuwa da dama musamman ma waɗanda suka shafi matasan Najeriya. Yanzu dai ga Grace Alheri Abdu.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka muna tare da Hajiya Khadija Muhammad Alviviana Baton Rouge to Hajiya batun cin hanci da rashawa da ake fama da shi a Najeriya wanda duk kasashen duniya aka ambaci Najeriya sai sun taba wannan batun kuma wannan na ɗaya daga cikin batutuwa ko kuma matsaloli da shi shugaban kasa mai ci yanzu yake ƙara buga kusa akan ciwon zai kokari ga ciwon an shawo kan wannan matsala
sannan kan ya zama abu mai tashin hankali ga wanda kamar ni da wanda muka dade ba mu cikin Najeriya an kaje abubuwa duk inda kaje a garin nan an aka faɗi zancen Najeriya sai dai kawai a faɗi rashin arziki ko rashin kyan mutane
duk da yake dai akwai fannoni masu kyau
abubuwa masu kyau duk baka ji in dai kaje a garin nan ana zancen Najeriya sai dai a fadi mara mara dadi you know abubuwan da ke faruwa da su da matuntuni amma yanzu abubuwan ne sun
to inda a ce kadara shugaban kasa yana sauraron wannan hira da muke ya kike ganin zai iya shawo kan wannan matsala tunda wanda abu ne da yake zuciyar shi kware da gaske yake
to amma ai na farko da yake gani a samu cewa yara suna da aikin yi kai shekaru kana makaranta ka fito ka zo ba aikin yi me za su yi sai ya hanyar titi you know in matasa aka sassamo musu aikin da za su yi kuma in ana biyan su aikin su you know ba za su je su nemi wanda ba haki bane
bari mu tabo to wannan fanni na matasa a lokutan baya sauta ma yaro kusan sai kace a da akan yi ma maganar cewa yaro na kowa ne yau an wayi gari cewa in ka sauta ma wani ba ma dukan shi kai ba to kusan sai ku ce
tashi
hakan haka kuma iyaye ma za su niki gari su tafi makaranta akan me yasa aka
mai yasa aka
dauka aka sai aka ko ba ka ladabta da shi ko kuma aka dauki dai wadansu matakan gyara yaro shi to yau aka ana matasa suna yin abubuwa ana so a tsauta musu sun kai matakin da ba sa tsoron kowa ba su jin kunyar kowa
to ai wannan rashin discipline da ce ne da tunda suna yara
ladabtarwa ko kuma tarbiyyarwa
tunda yanda nace mu iyayen mu ya da soyayyarsu da soyayyar mu a zuciyarsu amma ba su taba in kai laifi kai laifi za a gyara maka za a gyara ka za a maka fada but amma yanzu yaran mu ba a yi musu fada su sai kiga yaro yana tsaye yana baban shi yana magana karfin maganar sa ta dan yafi na baban ba zai magana ba iyaye sun riga su sakata da yayansu you know ta san giya kowa yana so ya sawo ƴaƴan su ya samu musu hutu amma kuma ka samu musu hutu amma ai da darajar ka nuna musu sanin babba ka suna ka sanar musu sanin addini ka nuna musu girmama manyan su amma da duk wani an zubar da shi an saki yara kawai su zauna su ta kallon talabijin suna daukar abubuwan
darasa da
su iyaye su ba sa kula da ƴaƴa talabijin ita ce yake kula musu da
ƴaƴa to daga ƙarshe wannan matsala yayi ita ce ta haifar da rashin neman hadin kan Najeriya domin a da kamar yadda kika faɗa musulmi da krista suna zama wuri daya dan kudu da dan arewa suna zama wuri daya kai shine ma dalilin da yasa aka kirkiro tsarin bautan ƙasa din nan a lokacin ne na tuna lokacin da aka yi tsarin bautan ƙasa din nan idan wani ya je wani yanki ya suka samu aure gwamnati ce ma take daukar da wani aure saboda ana karfafa wannan cuɗanya
abin nufi in dai wannan duk wani gari in babu haɗin kai ba za a taɓa zaman lafiya ba but in kowa aka yi respectin kowa ya yi mutunta juna ba dole ku ce komai aka faɗa daidai ba ne musulmai suna da ra'ayoyinsu krista suna da ra'ayoyinsu amma kai in ka ja naka kuma kai ka dardaja wancan ɗayan makwabcinka addini bai taɓa cewa ya addini in ba ɗaya ba ne ba a ce ka je ka zagi mutum ba.
Jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Khadija Muhammad da Grace Alheri Abdu da ta yi wannan hirar da Mamis Julie Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a ga dake Maryam Dauda yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so ne kira ga matasan Najeriya waɗanda wasu shugabanni suke amfani da su domin kawo ƙarshen gwamnatin janar Muhammadu Buhari to ni ina ga basu fahimci ya kundin mulkin Najeriya ita ba domin janar Muhammadu Buhari ya bi ka'idoji wadda kundin mulkin Najeriya sun faɗa wajen yin tafiye-tafiyen da zai yi ko dawowarsa.
Assalamu alaikum. mai magana Muhammad Awad daga Iyadu jama'ar hukumar Tore da jihar Bauchi. Da Allah muna kira ga dukkan gwamnoni na jihar Arewa na Arewa gwamnonin mu na Arewa su da Bauchi da Allah ya taimake mu da jiya gwamnan jihar Bauchi da jiya mana da tsayawar mu ko kuma kan tomomin mu da su ya kuma tsaya hakimin mu gaba daya. Bayan haka kuma yanzu ya yi rusa kuma shi ne gaba daya ka ji kadai ke yake kadai ga jihar Bauchi.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To yau zan yi magana ne daga madadin dokar da gwamnatin Katsina za ta kafa na kan cewa duk wanda aka kama yayewa wata yarinya fade to za a yanke masa hukuncin kisa. To hakika wannan hukunci yayi daidai. Bayan haka ina so in amfani da wannan dama in kira ga manyan malamai su ji tsoron Allah, masu kuɗi su ji tsoron Allah, masu rike da madafin iko wala Allah na sarauta ne ko wani siyasa su ji tsoron Allah. Dalilin da yasa na faɗa haka zaka ga cewa wani ya aikata laifin fade ko kisan kai ko wani mummunan laifi, sai kaga ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da na lissafa su ne za su yi gasa fita su ga cewa lallai sai sun yi belin wannan mutumi da aka ainihin da aka kama ya yi wannan fade ko kuma ya yi kisan kai ko kuma ya yi wani mummunan laifi.
Assalamu alaikum, muryan Amurka. Mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa kwamin Bulumariya jihar Bisa jamhuriyar Nijar. Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya kasanmu Nijar da Najeriya, kuma ya tafkar mana da bana mai albarka kasanmu Nijar da Najeriya. Na gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Jalla Garba ne a Sokoto Najeriya. Gaskiya ina so in soka shi dangane da cece ku ce ko kuma in ce ko gwamnati da yan majalisa ta su jihar Sokoto ke yi. Wannan ba dan talaka suke yi ba, suna yi ne kawai dan azihun. Sai idan muka duba mu ba mun ga kai ba dan su yi wannan cece ku ce ko kuma wannan ko gwamnati.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni ne Musa Muhammad. A ra'ayina shine wato yaki da cin hanci da rashawa a magani wannan, sai dai in an duk wanda aka kama shi da yaki da cin hanci da rashawa wanda kudin da ya kai a yake shi, to hukuncin kisa ne ya kamata kawai.
Da fatan zai mana afawa mu samu damar kawo muku sharhin jaridin Amurka ba, amma yanzu ga labari a takeici.
To a takaice, yau Juma'a ƴan sandan kasar Spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin ƴan ta'adda ne har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira Cambrils dake kudu da birnin Barcelona, inda wani ɗan ta'adda ya sheko da mota kan wasu jama'a dake tafiya ya halaka 13 ya kuma raunata wasu 100. Tun dai shekara ta 2004 'yan ta'adda suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai hare-haren ta'addanci a nahiyar Turai. A yayin da sojojin da ke samun goyon bayan Amurka ke ci gaba da dannawa sannan a hankali a farmakin da suke kaiwa na neman fatattakar ISIS daga inda ta ayyana a matsayin headquarters ta Raqqa, dabban farar hulan da suka makale a birnin na dada fuskantar barazanar zama tsakiyar masu musayar wuta, bisa ga wani gargadin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke wurin ta bayyana. Barakar da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu 'yan jam'iyyar Star Republican ta dada tsanani jiya Alhamis, bayan da Donald Trump ya fito karara ya cicciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican su biyu, yayin da wata sanata daga jam'iyyar ita ma ta jefa ayar tambaya kan cancantar Trump da kuma natsuwarsa. Jami'ai sun ce har yanzu gwamnatin Amurka ta himmantu ga kare ƙawayen Amurka ɗin da ke yankin Asiya biyo bayan barazanar daga ƙasar Koriya ta Arewa, a yayin da suke masu faɗin cewa dole fa ne a haɗa amfani da hanyar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da ƙarfin soji.
To a gaida kai Ibrahim, masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata taugar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Kada a manta da mu sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sannan bari mu amfani da wannan dama mu mika sabon taya murna ga Ibrahim Ango Shitu da Karimat Muktar Tofa muna daurin auren su da za a yi gobe a sabar din Allah ya kai mu a Nefa dake Jos jahar Plateau Najeriya da fatan Allah ya bada zaman lafiya yanzu amadadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa da kuma Chibahir Diodo ne da hada mana shirin sai kuma injiniyan mu John ni Muhammad Lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka Birnin Washington DC